إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتبايوا الله ذات كربا دين المسلمين daga ina kike daga ina okay nayi nawa sunan unguwa ne to me yasa ake kira unguwan nayi nawa okay da gari yayi kunci sai kowa ya koma can ya dan samu dan guri ya gina nasa in an tambaya sai ya ce nayi nawa don wa mun yi nayi mu cikin alheri kina so zaki karba addinin musulunci bisa yardarki da amincewarki ko barazana wani ya miki tsorata ki yace sai kin musulunta dole ba wanda ya miki dole da amincewarki da yardarki shekarunki nawa shekarunki 18 wani addini kike yi a da yanzu kuma kina son ki musulunta iyayenki sun sani sun yadda ki a musulunta ta alhamdulillah tace iyayenta sun san za ta musulunta shekara ta 18 ta nemi izinin su da yake suna da fahimta suka ce to ki je ki karba addinin musulunci alhamdulillah zan gaya miki kalma wanda ita ce mutum in ya amince da ita nan take ya zama musulmi zan fada da larabci in kika fada sai in fassara miki idan kin amince kin zama musulma ashhadu ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa عبد الله ورسوله kikace daga yau na yadda bisaradin kaina ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai kin yadda kin amince zaki bauta wa Allah shi kadai kikace daga yau na amince na yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da alqur'ani da musulunci duk abin da yace ayi zan yi abin da yace a bari zan bari kin yadda kika ce daga yau kuma na yadda annabi Isa ba dan Allah bane ba kuma Allah bane manzon Allah ne annabin Allah ne ruhul lahi ne kalimatul lahi ne dan nana maryamu ne kin yadda da haka to wannan shine musulunci yanzu kin zama musulma me sunanki sunanki matta a ci gaba da kiranki matta ko kina so a musanya miki da wani suna wani suna kike so cikin sunan da kike ji wa Zahara Fatima kenan. Tace ta karba addinin musulunci da can sunanta kafin ta musulunta Matta, amma yanzu ta koma Fatima tu Zahara. Kin dauko babban suna, kin dauko yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tsoka daga jikin tsokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace abin da ya faranta min ya faranta mata, abin da ya bata min ya bata mata. Kin dauko sunan shugabar ko sarauniyar matan gidan aljanna, Babar Hassan da Husaini, matar Aliyu yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Babanta ya cika baba, mijinta ya cika miji, ƴaƴanta sun cika ƴaƴa, ita kuma ta cika Fatima. Daka muna fata Allah ya bamu, Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci. Akwai mata da za su koya miki addinin musulunci, sai ki je bangaren mata masu da'awa, za su gaya miki abin da ya kamata ki yi na wanka da sauran abubuwa da za a koya miki addinin musulunci. Kuma akwai makarantarmu da ake koyar da addinin musulunci, tunda kina kusa sai ki dinga zuwa ana koya miki musulunci. Na'am. Okay, akwai wata ma? Ke fa daga ina kike? Ke daga ina kike? Ina? Kwanar. Kwanar. Kalshingi. Okay, akwai Kwanar Kalshingi. Daga nan kike? Kina so zaki musulunta? Da yardaki da amincewar ki, ko wani ne ya miki barazana ya takura ki cewa lalle sai kin musulunta dole? Ba wanda ya miki dole, bisa amincewar ki da yardaki ne. Shekarun ki nawa? Shekarun ki 18. Wani addini kike yi a baya? To yanzu zaki musulunta. Ki iyayen ki sun san zaki musulunta? Ai, to in kin musulunta ba za ki fuskanci barazana da gare su ba? To shikenan, aikin ma kai 18. Zan gaya miki abinda na gaya ma waccan baiwa Allah ta farko na kalmar shahada, sai ki maimaita abinda zan maimaita. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله kika ce abinda kika faɗa cikin harshen larabci, kika ce daga yau na yadda, na aminta, na karba cewa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai da ya halicce mu, zan bauta wa shi kadai. Kin yadda da haka? Kika ce daga yau na yadda zan yi biyayya, na yadda annabi Muhammadu bawan Allah ne, manzon Allah ne, kuma zan bi sakon da Allah ya aiko shi da shi. Kin yadda? Kika ce kin yadda annabi Isa ba Allah bane, ba dan Allah bane, annabin Allah ne, manzon Allah ne, ruhul lahi ne, kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kin yadda da haka? To kin zama musulma. Me sunanki? Jeffers. Okay, Jennifer. A ci gaba da kiranki da suna Jennifer. Wane suna yake so a musanya miki? Aisha. Wato ƴan uwarki ta dauko Fatima, ke kuma kin dauko Aisha. Aisha, Aisha ce. Aisha ƴar Sayyidina Abubakar, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta yi sa'ar uba, ta yi sa'ar miji. A duk halitta Allah kab ba kamar mijin Aisha. A ji al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kab ba kamar baban Aisha. Saboda Aisha ta yi sa'ar miji, ta yi sa'ar uba, kuma ta yi sa'ar ƴaƴa. Duk mu'minan nan na duniya ƴaƴanta ne. Wa azwajuhu ummahatu. Da haka malama ce mai ilimin gaske, ke ma ki dage Aisha, ki yi karatu addinin musulunci, ki yi karatu na zamani. Kina makaranta? Kin gama secondary school? To insha Allah za ki ci gaba da karatu. Akwai bangaren mata masu da'awa, ki je za su gaya miki abin da ya kamata mutum ya yi in ya shigo addinin musulunci. Akwai makarantarmu kuma da ake koyar da addinin musulunci ga wanda Allah ya azurta su da karɓar musulunci. Ki dinga zuwa, za su yi miki bayanin lokutan da ake karatu. In kuma kina da matsaloli, duk yi musu bayani, za su yi mana bayani. Allah ya tabbatar da mu da ke a cikin musulunci. yau muna uku ga watan Ramadan hijira 1444 wanda yazo 25 ga watan uku 2023 Allah cikin ikon sa mun dawo wannan shekara a karo na 25 yau tsayin shekara 25 kenan muna gabatar da wannan karatu muna fata abin duk da muka yi a baya Allah ta'ala ya karba inda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana in ba manta ba muna cikin suratul baqara zamu dan yi aya ko mu koma aya ta 213 kanan nasu ummatan wahidatan na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
الله سبحانه وتعالى أتكلم وأنا آية من جرمة آية تقريب يود قوم شاؤكو yana bayyana mana yanayi da halin da al'umma suke ciki a tan farko cewa asali ga mutum shine musulunci daga baya kafirci da shirka da bid'a da munafinci da ridda da sabo da laifuffuka daga baya suka faru amma asali mutum tatacce ne garai yake fes yake test yake as yake bashi da wani dauda ko datti na waɗannan mugaye laifuffuka. Haka Allah ta'ala ce kanan nasu mutane sun kasance a baya can ummatan wahidatan sun kasance al'umma ce ƙwaya ɗaya. Al'umma ce ƙwaya ɗaya akan addini ɗaya, akan fahimta ɗaya, akan manufa ɗaya, akan tafiya ɗaya. Allah ɗaya take bautawa sannan kuma tsarin Allah kadai take bi. Wannan a farkon lamari tun zamanin Annabi Adam alayhi salatu wassalam. To me ya faru? Sai Allah ya ce fa ba'asallahu. Kenan wani abu ya faru kafin fa ba'asallahu din. Ai fa ikhtalafu. Sai suka yi sabani. Suka saba. Wasu suka yi imani, wasu suka karkace, wasu ka aikata laifi, wasu ka kangare. To da haka in an samu irin wannan kangarewa, an samu sabani, to Allah ta'ala yadda zai warware sabanin shine ya aiko manzanni. Aikin manzanni su zo su karantar da mutane tauhidi, su karantar da su shari'a, su karantar da su akhlaq, su karantar da su mu'amala. Domin addinin Allah ta'ala yana kunshe a cikin waɗannan saƙonni guda hudu: al-aqida wal-ibada wal-mu'amala wal-akhlaq. Al-aqida abinda za a kudire na imani da Allah da manzanninsa da ranar lahira. Al-ibada abinda za a bauta wa Allah da shi na ayyukan yau da gobe. Nan ce ibada ta kasu kashi-kashi, akwai ibada badaniya, akwai ibada da ake yinta da gangan jiki kama azumi, kama sallah. Akwai ibada da ake yinta bil qalb, ibada ce kalbiya kama imani da kudiri mai kyau. akwai ibada da ake yin ta bil mal, ibada ce maliya kamar zakka da sadaka. Akwai kuma ibada murakkaba min al mal wal badan, ibada da ake hada kudi da gangan jiki kamar aikin haji. Da haka Allah ta'ala ya nawwa wa mutane dangogin ibada, wata ibadar da zuci zakai, wata ibadar da dukiyarka zakai, wata ibadar da gangan jikinka zakai, wata ibadar sai ka hada dukiyarka da kudinka zaka yi ta kamar aikin haji. Sannan ibada tana da bangarori guda hudu. Akwai al'abdu, shi wanda zai aiwatar da bautar. Akwai al-ma'budu, wanda za a yi bautar gare shi shine Allah. Akwai al-ibadatu, ita ibadar da za a aiwatar a matsayin bautar. Akwai at-ta'abbudu, a tashi a aikata bautar. Akwai bautar, akwai tashi a aikata ta. Wannan ibada at-ta'abbudu wal ibada wal 'abdu wal ma'bud. Al-ma'bud shine Allah ta'ala shi kadai. Ba a bautawa kowa sai Allah ta'ala shi kadai. Mala'iku ba su cancanci a bauta musu ba. Annabawa ba su cancanci a bauta musu ba. Aljanu ba su cancanci a bauta musu ba. Sauran mutane ba su cancanci a bauta musu ba. Da ƙasa da sama da ruwa da abu masu rai da masu motsi, duka wata halitta da ka gani bata cancanci bauta ba, ita ma mai yin bautan ne. In kullum man fis samawati wal ard illa atir rahmani abdan, komai da ka gani a sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu dukansu bayi ne na Allah. Kullun lahu qanitun, saboda haka ba wanda ya cancanci bauta sai Allah ta'ala shi kadai. Da haka ifrajul ma'bud, kadaita Allah shi kadai da bauta. Sannan na biyu al-ibada, ita ibadan nan da ake yi a bauta wa Allah da ita, to ba mutum ne zai kirkiro ta ko ya samar da ita ko ya wato yi wani abu na kirkirar ibada ba. A ibada zaka jira ne a saka, ba kai zaka dauki abin da kake so ka bauta Allah da shi ba. A shi Allah ta'ala da zaka bauta masa, shi ya aiko abin da za a yi bautar da shi. Daka al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu ta'ala wa yaradahu min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batina. Ibada ta tattaro, ta debo duka gaba daya abinda Allah ta'ala yake so iyadda da shi na ayyukan zuci da ayyukan fili, wanda mutum zai aiwatar dan neman yarda Allah. At-ta'abbudu shine fi'l al-awamir wajtinab an-nawahi ta'ziman wa hubban wa raja'an wa khawfan lillahi ta'ala. Ka tashi ka aiwatar da ibada don kaunar da kake ma Allah, don girmamawa da kake wa Allah, don kwadayin da kake Allah yi maka rahama, don tsoron da kake ji kada Allah ya maka azaba. Wadannan abubuwan guda hudu su suke tankada mutun yayi bauta: girmama Allah, kaunar Allah, kwadayin samun rahamar Allah, da kuma tsoron azabar Allah. Idan wadannan abubuwan guda biyar guda hudu suka gina a zuciyar bawa, yaji yana san Allah, wallazina amanu ashaddu hubban lillah, yaji yana girmama Allah, wa kabbirhu takbira, yana kwadayin rahamar Allah, yana tsoron azabar Allah. Da'una rabbahum khawfan wa tama'a, khawfan min azabihi wa tama'an fi rahmatihi, ana tsoro ka a fada cikin azaba, ana kuma kwadayin a samu rahama. Da haka a cikin nau'in bautar da muke akwai kwadayi na mu samu rahama, akwai tsoro na kan mu samu azaba, akwai ganin girman Allah, akwai kuma kaunar Allah. Da waɗannan abubuwan guda hudu ake bauta Allah, ba da tsoro kadai ba, ba da fata kadai ba, ba da so kadai ba, ba da girmamawa kadai ba, duka hudun ake hadawa. Ibnu Qayyim yana cewa ita ibada kamar tsuntsu ce, akwai kan tsuntsun, akwai fukafukai biyu. Tsuntsu ba zai tashi ba sai yana da kai, ko ba zai tashi ba sai yana da fukafukai. Da haka kan shine soyayyar Allah, shine ginshikin tafiya. Fukafukan kuma su ne al-khawfu war-raja, kwadayin rahama da tsoron azaba sune fukafukan samun rahamar Allah ta'ala. To idan waɗannan suka ginu sai su sa ka kai abubuwa guda biyar. Fi'lul awamir, idan Allah ya ce ayi sai ka tashi kai. Wajtinabun nawahi, idan Allah ya ce a bari sai ka bari. Washukuru ala ni'ima, in Allah ya maka ni'ima ta kuɗi ce ko ta ilimi ko ta lafiya ko ta wata fasaha ko dabara ko mulki, sai ka ma Allah godiya. Da zuciyarka ka ce ka gode, da bakinka ka ce ka gode, kuma ka tashi a aikace ka aiwatar da wannan ni'ima inda Allah iyadda yake so. To ka gode kenan. In ya baka kuɗi kakkai barna, in ya baka mulki kakkai zalunci, in ya baka ilimi kakka take sani. Yi wa Allah godiya a wajen ilimi shine kai aiki da shi kuma ka yada shi. Yi wa godiya akan Allah baka mulki ka aiwatar da shi wajen adalci da tausayi da girmama Allah. Nuna wa Allah godiya akan kuɗin da ya baka, ka fidda zakka, kai sadaka, ka cika shakaci da iyalanka, kai wa addininka hidima, ka wa al'ummarka hidima, ka wa gidanka hidima, ka amfana da kuɗin ka amfanar. In Allah baka lafiya ka tashi kai aiki da lafiyar inda Allah yake so yake yadda da shi. Wasabaru alal masa'ib, sannan na hudu juriya, mutum ya jurewa masifofi da jarabawa da Allah ta'ala yake turowa bayinsa. Sannan na biyar shine annadamu wattaubatu ba'da dhanb, idan ka aikata laifi ka yi kuskure to ka tuba. Allah ya ce qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, ya ku bayina da suka yi barna suka aikata laifuffuka manya da kanana, kar ku fidda tsammani, kar ku fidda rai, Allah zai muku rahama. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, Allah yana gafarta zunubi baki daya, innahu huwal ghafurur rahim. Daga shi yasa yace kana nasu ummatan wahidatan, al'umma sun kasance al'umma ce daya. Inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun, wannan ita ce al'umma ku kwaya daya. Allah yace ni ne mahalicinku ku kadaita ni da bauta. Daga asali tauhidi ne, asali mutane suna kan tauhidi, daga baya shirka ta zo. Asali mutane mutanen arziki ne, daga baya sabani ya zo. Shi sa Annabi alaihi salatu wassalam yace wanda ya fara ta'addancin kisa a duniya kaf shine dan Annabi Adam. Watul alaihim naba allazi atainahu naba abnai adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala inna ma yataqabbalu Allahu min al muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasidin yadiya ilayka di aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Wannan tattaunawa tsakanin yayan Annabi Adam guda biyu, da daya yayi yunkurin kashe daya, dayan kuma yaki mayan masa da'a, da amsa ta hanyar shi ma ya dau makami ya gaya masa cewa ni bazan yi amfani da hannuna in maka ta'addanci ba, in ka kai ni yayi mun ta'addanci, karshe da ya kashe shi. Wannan shine laifin kisan farko da aka fare. Duk wani dan ta'adda da ya kashe mutum a duniya sai an gutsiran ma wancan mutumin na farko. Duk yau mutane fa miliyoyin da ake kashewa a duniya yana da laifi. Huwa awwalu man sanna al-qatl, shi ya fara koyar da kisan kai. Ba taba yin kisan kai a duniya ba, shi ya bude kofa. Dan haka duk barnar da kaga ana yi, in ka zo ka kafa barna ka koyar da barna, to duk waɗanda suka yi koyi da kai akan barnan nan sai an baka alhakin miliyoyin mutanen da suka koyi barna daga gare ka. Haka nan idan ka shuka abin arziki ka koyar da aikin kirki, wasu jama'a suka zo suka yi koyi da kai, to sai Allah ya kirga adadin yawan mutanen nan kaf, Allah ya baka lada saboda ka koyar da abin kirki. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, wanda ya shiryar yayi nuni ya karantar zuwa ga aikin kirki, wasu suka gani suka dauka suka yi, Allah ta'ala zai bashi ladan adadin waɗanda suka yi koyi da shi. Haka wanda ya zo ya sunnanta barna, al'umma ba sa yin wata barna, ba sa wani laifi sai ka fara yi. da aka gani daga gare ka sai aka raya wannan laifin aka dawo ana ta yi to duk alhakin mutanen da suka yi dinnan ya dawo kanka sai an gutsuran ma ba tare da an tauye nasu ba kuma za a dinga gutsuran maka laifi kamar da za a dinga gutsuran maka lada wannan fadakarwa ce da jan hankali da kuma kwadaitarwa ga masu aikin kirki da masu yada abin kirki sannan tsoratarwa ce da jan kunne ga masu aikata barna wasu su zo su gani su aikata daka kakka zama mabudin barna kakka zamo mabudin barna makullin alheri ka zamo mabudin alheri makullin barna fawailul liman ja'ala Allahu mafatihal sharri ala yadayhi fatuba liman ja'ala Allahu mafatihal khair ala yadayhi madalla da wanda Allah ta'ala ya sanya mabudin alheri a hannunsa inna minan nasi nasan maghaliqu lil khair mafatihu lil shar wa inna minan nasi nasan maghaliqu mafatihu lil shar maghaliqu lil khair fatuba liman ja'ala Allahu مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه النبي عليه الصلاه والسلام yace inna minan nasi nasan a cikin mutane akwai wata tawaga akwai wata jama'a akwai wata kungiya mafatihu lil khair maghaliq lil shar su mabudin alheri ne makullin sharri ne da su Allah zai kawo alheri cikin al'umma da su Allah zai kawo rahama ya kawo jin kai ya kawo tausayi ya kawo hadin kai ya kawo fahimtar juna ya kawo zaman lafiya su ne dalili ta hannunsu Allah ta'ala suka ya kawo alheri sun zama sababin alheri kuma ta hannunsu Allah ya kawo da sharri wa inna minan nasi nasan haka a cikin mutane akwai wasu mutane mafatihu lishar su mabudin sharri ne maghaliqu lil khair makullan alheri makullan sharri mabudan sharri makullan alheri wato ta hannunsu sharri zai yadu kuma ta hannunsu alheri zai yi baya sai annabi alaihi salatu yace faduba madalla liman ja'ala Allahu mafatiha alkhair ala yadai wa wailun liman ja'ala Allahu mafatiha ash-sharri ala yadayhi madalla aljanna ta tabbata ga wanda Allah ya sa ya zama mabudin alheri tur da bane ya tabbata akan wanda ya zama mabudin sharri kun ga a wannan wata na Ramadan manyan ibadun da ake so musulmi ya maida hankali akan su ibadu ne guda bakwai sannan darussan da ake so ka koya a cikin Ramadana sune manyan darussa guda uku darussa guda nawa guda uku sannan subject din ko kuma abinda zaka aikata ko assignment din guda bakwai ne na farko shi azumin wannan azumin na Ramadan kowane kwaya daya idan Allah ya karba zai nisanta ka daga wuta tsawon shekara 70 man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 kharifan wanda yayi azumi a wata rana kawo ba ranar da ta kai Ramadana kai azumin wata rana saboda Allah fi sabilillah a tafarkin Allah dan duk wanda ya bauta Allah yadda yake so ya bi tafarkin Allah Allah zai nisanta shi daga wuta tsawon shekara 70 idan ga wuta nan to inda kake kai kuma shekara 70 ne to idan kai azumi 30 70 sau 30 nawa 2100 ko 2100 to aka ce tsakanin ka da wuta ya kai tafiyar shekara kuma shekara ma wata kila irin ta haske tsakanin ka da wuta shekara 2100 ai kaga an nisanta fa man zuhziha anin nar nawa aba 2100 ya karamu kallah 70 so 10 nawa 2200 shine 70 so 10 ba 700 ba to 700 so 3 dubi da 100 a ramma kai tilawa fa ka iya wanda da iya lissafin kudi ba sai tilawa da karatu an ce wani malami ne aka bashi kunshin bandir da ya fara lissafi da ya kusa sai ya manta sai ya dawo sai ya sake lissafa sai ya sake bata ce kai tunda dai na wanda shi kenan ba sai na lissafa za ka ce malamai kashe kudi suka iya ba su iya lissafin kudi ba to shi ma Allah ramma ya iya kashe kudi amma bai iya lissafa da haka kun ga wannan kadai ya isa falala sannan annabi alaihi salatu wassalam ya faɗi wasu manyan gafarori guda uku da ake samu a ramadan man sama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi wanda ya azumci ramadana imanan wa hatisaban da imani da neman lada gufira lahu ma taqaddama min zambi za a yafe masa abin da ya wuce na laifukansa wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir sannan nabiyu man qama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi wanda ya salla a watan ramadana akalla kai raka'a 11 kullun to raka'a 11 sau 30 raka'a 300 kenan da 30 a raka'a 330 din nan kowace ka ga Allah abin da yake damun ka a kowane sujada ka ga Allah abin da yake damun ka ka ga Allah larurar ka sau 330 kana ga ba za a samu wanda za a karba ba za a karba man qama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi sannan na uku man qama lailatal qadr imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi wanda ya tsayi wa daren lailatul qadri da imani sa da Allah da kuma ikhlasi na neman lada a gurin Allah to Allah ta'ala zai gafarta mu abin da ya wuce na zanubinsa kun ga she kenan ibadar akwai azumi akwai yawaita sallah a wannan wata ana so ka kula da azuminka kuma ka yawaita sallah sannan ka dage a goman karshe wajen neman daren lailatul qadri sannan na hudu ka shagala da karatun alqur'ani akalla mutun yayi sauka daya kullun yayi shafi nawa kenan shafi 20 takadda 10 shafi 20 to shine zakai takadda 600 takadda 300 shafi 600 ka karanta aya 6000 da mai 36 akalla kai sauka daya za mu ci a ci alqur'ani akwai hurufa 326 da 159 326 da 159 sau 10 326 da 159 sau 10 miliyan 3 da 200 da 60 da 159 kowanne ka maimaita sau 10 300 aka maimaita ta sau 10 nawa kenan miliyan 3 200 ma maimaita ta sau 10 nawa kenan nawa ay akbarallahu to sau 10 kowanne harafi za a baka lada 10 wato dai kana da lada sama da miliyan 3 in kai sauka alqur'ani guda daya shine abinda za a ce a takeici kun ga shi ya kamata a dinga karatun alqur'ani ala hadattar darussan alqur'ani don a ƙara fahimta domin littafi ne na ilimi da aiki tadabburin mu'amal a gane a aikata sannan ga ciyarwa a cikin watan ramadana tana da muhimmanci ko da tsagin dabino ka ba wani sakamakon haka za ka iya samun gafara Allah ittaqin nar walau bi shiqqi tamra ka kiyaye kanka da wuta ko da tsagin dabino ina ga wanda zai iya yin kunu ko yayi kosai na ko yayi lamurje ko yayi sobarodo ko yayi kunin zaki ko ya bada ruwan sanyi ko yayi abincin ma gaba daya ga wanda wani za samu su ci abincin sahu su ci abincin buɗe baki musamman ga marayu musamman ga zawarawa da mazan su sun mutu sun basu musamman ga matasa waɗanda basu gama karatu ba balle su samu aikin yi su rike kansu musamman ga waɗanda suke tuzurai ne ma su bas iyalin ma ba su da shi kaga a ba su kunu a ba su kosai a ba su fiyawata an taimaka musu kwarai da gaske musamman cin wannan wata da haka wannan tace ibada ta biyar ibada ta shida shine itikafi inda hali a goman karshe mutumin da ba shi da wani nauye nauye ya aje komai ya shiga itikafi mafi tsawon sa kwana 10 mafi gajarta sa kwana 1 inji Imam Malik duk da Imam Shafi yana cewa ko awanni ka iya diba kai a masallaci da zuwa itikafi amma Imam Malik ya ce lalle a samu kwana 1 akalla sannan sai zuwa umara a cikin Ramadan shine ibada ta 7 wanda yaje umara a cikin watan Ramadana yayin sa'a Allah ya karba zai bashi ladan kamar yayi haji da tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun ga ko ayin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai ba karamin lada bane sannan wanda yaje harami yayi sallar asahar la'asar magriba isha asuba yayi sallar kwana 1 kenan ko to in a Najeriya yake ko a wata ƙasa a duniya ba nan ba sai ya shekara 55 shekara 55 kuna ji sai ya shekara 55 kafin ya kamo wanda yayi sallah ta kwana 1 a harami in a Najeriya yake sai ya shekara 55 da wata 6 da kwana 20 shekara 55 da wata 6 da kwana 20 shine daidai da sallah ta wuni guda a harami ashin kana da kuɗi ka tafi harami shekara 56 shekara 55 da wata 6 da kwana 20 a cikin sharhu zuqani sharhi muwatta kaje wani babban malami ya dauki wannan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi sallah a harami za a ninka masa ita sau 100 to 100 ne sau 5 sai ba da nawa kenan 500 to ba za ka yi sallah 500 a rayuwarka ba sai ka shekara 55 da wata 6 da kwana 20 mutum zai samu wannan gaba ɗaya a harami ga a rana ɗaya kawai ga kuma daren Lailatul Qadri in ka dace Allah ya baka sa'a kai ibada ya karba ko sallah ko karatun Qur'ani kake ko addu'a ko tasbihi ko istighfari ko salatin annabi ka kwana kana yi Allah ya karba to Allah zai baka khairun min alfi shahr in ma an tsaya a alfi shahr din zaka samu ladan shekara 84 da wata 6 shekara 84 da wata 6 shine yake daidai da wata 1000 a dare daya waɗannan su ne manyan ibadu guda 7 da ya kamata in Ramadana ya zo mu maida hankali a yi su in ba za ka iya zuwa umara ba ko baka da hali sai ka itikafi a nan ko ka shagala da salatin annabi da istighfari da sadaka sai ka kamo ma wanda ya je umara sannan abun da za a koya guda 3 ne na farko attaqwa la'allakum tattaqun za ka koyi tsoron Allah a cikin watan azumi domin mai azumi ba wanda ya san yana yin azumi sai Allah da zai shiga daki ya ci ya sha ya goge bakinsa ya fito yana cewa yau ana rana anya za mu iya kaiwa waye isa ya kalle shi ya ce baka azumi ashe kun ga azumi yana koya wa mutum tsoron Allah ne yadda baka shiga daki ba mai ganin ka ka ci ka sha ba ko ka kare azumin ka ba wannan ya nuna ka san girman Allah kuma kana san Allah kuma kana girmama Allah kuma kana kwadai ramar Allah kuma kana tsoron azabar Allah kuma kana son Allah ya yafe maka dan haka ka koyi takawa sannan na biyu za ka koyi hakuri azumi yana koya mutum hakuri dama din rayuwa mun kasa hakuri ne fada yayi yawa rigingimu sun yawa tashin hankali ya yawa juriya ba hakuri hakurin bin Allah kai hakuri ka bi Allah hakuri ga barin saban Allah da hakurin jure makaddara mai radadi ista'in billah wala ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law fa inna law taftau amana shaytan sannan mutun zai koyi tausayi in mutun ya zo Ramadana zai koyi tausayi kai wata kila a rayuwarka baka taba daukan awa 10 sha baka ci komai baka sha komai ba sai gashi Allah ne ya sa ka kabarcinka ka barshanka ka bar iyalinka har waɗannan awanni to irin yunwar da zaka ji za ta koya maka cewa in wani yace maka yana jin yunwa da gaggawa zaka bashi gudunmawa zaka koyi tausayi da jin kai da haka mutun zai koyi takawa zai koyi hakuri zai koyi tausayi a cikin watan Ramadana to in ka fita sai ka fita da waɗannan halaye sai aga canji a rayuwarka da haka wannan shine watan alqur'ani wannan wata a cikin sa aka saukar da alqur'ani wannan alqur'ani Allah ta'ala ya aiko alqur'ani alqur'ani maganar Allah ne alqur'ani huwa kalamullah kalamullah almunazzal ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi muhammad bilafzihi wa ma'anahu almanqulu ilayna tawaturan almaktub fil masahif min awwal surati alfatiha ila akhir surati an-nas wannan alqur'ani a wannan wata aka saukar da shi maganar Allah ne kun ga girman qur'ani maganar Allah ne to da za a aiko shi sai aka aiko jibrilu jibrilu ya fi kowane mala'ika daraja saboda shi ya kawo alqur'ani sai aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya fi dukkan manzanni ya fi kowa girma a wajen Allah saboda an bashi alqur'ani sannan aka saukar da shi a Makka da Madina sai Makka da Madina suka fi kowane gari daraja sai aka saukar da shi a Ramadana sai Ramadana ya fi kowane wata daraja sai aka saukar da shi a daren Lailatul Qadri sai daren Lailatul Qadri ya fi kowane wata daraja sai aka saukar da shi ga al'umman annabi sai al'umman annabi ta fi kowace al'umma daraja wanda ya iya shi yake koyar da shi sai ya fi kowa daraja khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu majalisin da ake koyar da shi sai ya fi kowane majalisi daraja Majlis jama'a qaumun fi baitin min buyutillah yataluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa hafathum al-mala'ikatu wa dhakarahum Allah fi man indahu a majalisin qur'ani ana samun darajoji hudu a samu nutsuwa rahama ta sauka mala'iku su kewaye ku sannan kuma Allah ya ambace ku sannan an tashi al-qiyama ma nan ma wanda yake karatun qur'ani zai gane da matsayinsa al-mahir bil qur'an ma as-safaratil kiram al barara wallazi yaqra'u al-qur'ana wa yatata'atu fi wa huwa alayhi shaq lahu ajran sannan an shiga aljanna ma za a ƙara darajar masu qur'ani iqra'a wartaqi kama kunta turattilu fi dunya fa inna akhira manzilatika inda akhiri ayatin taqra'uha za a ce ma masanin qur'ani wanda yake aiki da shi wanda ya fahimce shi wanda ya aiki da shi za a ce karanta ka hauhawa ƙarshen matsayinka shine ƙarshen ayar da ka haddace kun ga wannan ya kamata mu mai da hankali akan alqur'ani a cikin wannan wata na Ramadana wannan alqur'ani yana da sura 114 yana da ayoyi 6,636 yana da kalmomi 77,439 yana da hurufa 326,159 wannan alqur'ani an saukar da shi a tsawon shekara 23 yana dauke da ahkamun da akhbarun da abinda muke karanta ayoyin nan za ku ga ko dai labari muke karantawa ko kuma hukunci muke karantawa idan kana karanta labari to kana karanta mafi ingancin labari na nuna qussu alayka ahsanal qasasi bima auhayna ilayka hadha alqur'an mutu yana karanta qur'ani yana karanta mafi ingancin labari idan kuma kana karanta hukunce ne kana karanta mafi adalcin hukunci babu hukuncin da ya kai na Allah adalci babu labarin da ya kai na Allah inganci dan kan kana karanta qur'ani kana karanta mafi ingancin labari mafi adalcin hukunci wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala sidqan wa adala kana karanta wannan dan haka kenan mu mai da hankali matasa a rage zaman ludo da zaman karta da kallakalle a shagala da alqur'ani a shagala da zuwa majalisin qur'ani a shagala da tasbihi da tahmidi da takbiri duk wasu abubuwa a basu a koma ga Allah ayi addu'a kai kanka addu'a lokacin amsa addu'a lokacin shan ruwa ana amsa addu'a lokacin bude baki ana amsa addu'a, lokacin sahur ana amsa addu'a, kana tsaka azumi ma ana amsa addu'a. So da ka mu dage mu yawaita wa kanmu da iyayenmu da ƴan uwanmu da danginmu da ƙasarmu da al'ummarmu mu yawaita addu'a cewa Allah ya zubo mana albarka, ya zubo mana alkhairi, ya zubo mana lafiya, ya zubo mana zaman lafiya, ya ƙara inganta mana tattalin arziki, ya ƙara inganta mana tsaro, ya sa mu yi kyakkyawan rayuwa, ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, ya sa mu gama da duniya lafiya. Wannan shine abin da za su wannan a matsayin muqaddima ne, ba mu shiga ayat da yawa ba, sai mu kwana anan naga ana daga mun ajin nan. Me tambayar ka? Mai tambaya ta ce, malam ana bi na azumin bara, kafin na biya sai na samu ciki, ga Ramadana ya dawo kuma ina shayarwa, yaya hukunci na yake? Wato Allah mai tausayi ne, Allah mai rahama ne, Allah mai jinƙai ne, Ar-Rahmanur Rahim Ar-Raufur Rahim. Daga cikin abinda malamai suka bincika mana, suka tabbatar mana a musulunci, shine an yi sauki ga mata guda biyu, ɗaya mai shayarwa, ɗaya mai ciki, amma da sharaɗi. Mai cikin da ta ji tsoron idan ta ɗau azumi, ita ko ɗan cikinta zai sha wahala, za ta ji tsoron wani abu zai samu ɗan nan idan na azumi, ko ni wani abu zai same ni tun daga tsohon ciki na ɗau azumi, ni zan cutu ko ɗan cikina zai cutu. Aka ce to dakatar da azumin, saboda a tausaya miki, a tausaya ma ɗan cikinki. Ita kuma mace mai shayarwa, wata in ta ɗau azumi sai ya zama ba ta samun nonon da zai ishi ɗanta, sai ya zama ita ma ta cutu ko ɗan ya cutu, don haka sai aka ɗauke mata azumi. Waɗannan mata guda biyu, da mai shayarwa da ta ji tsoron za ta cutu ko ɗanta zai cutu, da mai cikin da ta ji ko ɗanta zai cutu ko ita za ta cutu, to akwai fatawoyi guda biyar da malamai suka ba su, amma fatawa biyu ake ɗauka a cikin biyar ɗin. Ragowar ukun akan faɗe su ne min babin ilimi. Na ɗaya, malamai suka ce za su rama azumin, sun yi kama da marasa lafiya. Mara lafiya in ya sha azumi ba ramawa yake ba in ya warke, da haka sai su rama azumin bayan sun gama shayarwar, ko kuma ta haihu lafiya ta samu tsarki sai ta rama azumin. Na biyu suka ce a'a, ba ma sai sun rama azumin ba, su yi ciyarwa a bakacin azumin. Ya ake ciyarwa? Ana ci da ɗanyen abinci, ana ci da dafaffe. Idan ɗanye ne sai a ba da mudu ɗaya, wato a raba tiya babba huɗu, wato kowace tiya ɗaya kenan mai mudu huɗu. Shi kuma mudu, cikin tafin hannunka guda huɗu shi yake ba da mudu ɗaya, shi kuma mudu huɗu shi yake ba da sa'i ɗaya. An gane ko? Shi kuma sa'i 60 shi yake ba da ausaki ɗaya. So da haka sai ya zama wannan shi ne abin da za ta yi. In kuma dafaffe ne plate ɗaya, sai a dafa abinci a zuba mutum gwargwado da zai ci ya ƙoshi. Duk sanda aka yi azumin sai ta ciyar da mutum ɗaya. In kuma za ta iya cewa ba sai ta bari in ta samu lafiya sai ta rama azumin. Wannan shi ne hukuncin da aka ba su na ɓangaren ciyarwa ko rama azumi. Ragowar fatawoyin guda uku ma ba sai an kawo su, waɗannan biyun su ne suka fi rinjaye. Ko ta rama azumin ko ta yi ciyarwa. Da haka abin da za ki kenan yanzu, tun da kin zama a cikin wannan yanayi. Malam na yi planning, na saka roba sai jini ya ƙi zuwa min, sai jini yake zuwa min, ko ba a lokacin al'adata ba, menene hukunci na? Ta wace ki yi hakan? Kin sa roba ne don kar ki ɗauki ciki. Shi rashin ɗaukan ciki a cikin adabuz zifaf, Sheikh Muhammad Nasir Jini Albani ya kaito mazhabin malamai dangane ga dakatar da haihuwa matsayinsa a musulunci. Su ma'aurata sun kasu kashi hudu. Akwai mutumin da shi baya son haihuwa a yanzu, ko yana son a dakata, matarsa ma tana son a dakata. Akwai matsala? Ba matsala. Tana son ka dakata, kai ma kana son a dakata, sai ku dakata. Na biyu, wanda miji da matan ba sa son a dakata, tana son a ci gaba da haihuwa, shi ma yana son a ci gaba da haihuwa. Akwai matsala a nan? Ba matsala, sai a yi taihuwa. Allah kama su albarka. Akwai lokacin da shi mijin yake so a dakata, ita matar kuma ba ta son a dakata. Ana an samu ne? An samu rigima da saɓani. Yanzu wani yana da uwar gida 'ya'yanta bakwai, sai amarya ce wata tsaya a biyu. tace a haba wallahi ni ma sai na kai bakwai to shi da ake ta rigima tayi biyu yace sai tayi family tace ai waccan bakwai gare ta ita ma sai ta kamo ta a bakwan sannan za ta tsaya kaga na an samu sabani akwai kuma lokacin da ita mace ce take son a dakata haka shi ko mijin baya son a dakata nan ma sai a samu sabani so dakatar da haihuwa akan kanku ku biyu in kuka yanke shawara ku yi ba wanda ya hana ku amma ba a son ku sa itikadi a ranku cewa mun dakatar da haihuwan nan ne don arzikin mu ya karu dakatar da haihuwa ba ta kara arziki rashin haihuwa ba sheke ka talauci ba ba sheke ka arziki ba kamar yadda kuma haihuwa ba ita take kawo talauci ba ka duba cikin garin nan na Gombe duk wani katan gida da ka gani ya burge ka zaka ga mai aure ne ya mallake shi duk wata katon mota da kaga an wuce da ita nan ta mai aure ce duk manyan kamfanonin nan na masu aure ne ko ke kaga aure yana ƙara me yana ƙara arziki so aure baya kawo talauci aure baya kare arziki kawai abinda ake so shine kada ka dauki aqidar kafirai da suke kashe ƴaƴansu kashiyata imlaq ko min imlaq قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين سو باء سن اي wannan amma akwai larura likita yace a dakata ko tafiya ko karatu ko wata larura aka dakatar to yanzu idan jini yake tsayawa sai ki koma asibiti su malamai hukunci bi suke da shi za su yi miki hukunci ne akan samuwar jini da kuma rashin zuwan sa الحكم يدور مع علته وجودا وعدما hukunci yana tafiya ne da samuwar jini idan akwai jini mu ce ki dakata sallah ki dakata azumi da sauran abubuwa da aka lissafa wanda mace bai al'ada ba za ta yi ba in ba jini mu ce ki ci gaba to yanzu wannan jinin da yake ta zuba yake tsayawa shi na al'ada ne ko na larura ne ba wanda zai iya baki wannan amsar daga mimbarin karatu sai daga mimbarin likita ki je kwararru su bincika su ga wannan jinin naki da yake ta zuba ki tsayawa al'ada ce ta barke har ta wuce ko ku a'a wata larura ce idan an tabbatar miki asibiti cewa jinin ki ne na al'ada ya ci gaba da zuba haka to kin ga ba yadda zaka ki ci gaba da azumi kina zubar da jinin al'ada in kuma ba na al'ada bane to kin ga wannan kuma sai ki ci gaba da ibadarki zubasta ba zai hana ki sallah ba ba zai hana ki azumi ba ba zai hana ki dawafi ba ba zai hana ki mu'amala da mijinki ba ba zai hana ki dauka qur'ani duk abin da aka haramtawa mai al'ada ke bai zama haramu akan ki ba domin naki ba na al'ada bane da aka tamyizi tantance bambanci tsakanin jinin shi zai bada hukuncin da zai ba kuma wanda zai iya tantance miki jinin daga nan sai kin je asibiti to da aka shawara ta ki je asibiti bangaren kwararru ki ga musu abin da yake damun ki insha Allah za su baki shawara da ta dace sako daga honorable Aisha Jibril Dukku abawa marayu da fatan Allah ya biya mata bukatunta na alheri shinkafa buhu biyar masara buhu biyar gero buhu biyar taliya katon biyar makaroni katon biyar magi katon biyar suga buhu uku gishiri buhu uku mangyada gudana jarka uku to man gyada jarka uku to hajiya Aisha Dukku Allah ya saka miki da alheri tana cikin wanda ta bamu gudunmawa kwarai da gaske wajen gina gidan marayun can hatta masallacin juma'a da ke cikin gidan marayun ita ce ta gina da kanta muna addu'an Allah ya saka mata da alheri akwai sako na 250 daga Sa'adu Alime Slifa shine ko Alhaji Sa'adu Alime Slifa ne ya aiko da zakata 250 a saka a cikin asusun marayu Alhaji Sa'adu Alime Slifa Allah ya saka da alheri to wannan masu 1100 na daina faɗa wannan 1100 tattara za ku gaba ɗaya kawai a ce mutane sun turo kaza a gane amma wani ya ba da 100 wani ya ba da 10 wani ya ba da 5 a dunkule su gaba ɗaya sai a ce bayan Allah sun turo da ko sai mu rage lokacin kun gane ba kashi muna da POS a zo da POS a dinga mana transfer akwai kuma account din mu ku karanto account din mu tun yanzu ba kashi watakila wannan shekara za mu dan samu matsalan kashi a hannu saboda haka a zo da POS a kuma zo da account number sai a dinga karanto mana waɗanda suka tura account din sai mu dinga karantawa to da aka akwai POS ko a waje za a zo da POS gobe duk wanda yake sanya abinda sai ya tura sannan kuma akwai account number ban san account number din ina yake ba ba ma account number din ko ba shi a kusa a bari sai gobe kenan to ba komai sai gobe insha Allah za mu karanto account number don ku yi mana transfer na kuɗi insha Allah ba cash a hannu amma dai kuma akwai bukata a ci gaba da taimakawa bayan Allah muna fatan Allah ya saka da alheri Allah ya mana arziki duniya da lahira Allah duk abin da kake raba na alheri a watan nan Allah ka sa da rabanmu Allah wanda kake wa rahama Allah ka sa da mu Allah ga dandazon matasan mu na Allah kai musu albarka wasu karatu suke Allah ka bude musu kwakwalwa su samu ilimi mai yawa wasu yan kasuwa ne Allah ka sa albarka ka yawaita jarinsu wasu aure za su yi Allah ka ba su nagari wasu sunya Allah ka ba su kowa da bukatar su ta alheri Allah biya masa Allah kai mana rahama ka ji kanmu ka sa mu dace Allah ka ba mu kyakkyawan rayuwa ka ba mu kyakkyawan karshe ka sa mu gama da duniya lafiya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.